Allah ya kawo mana malam zai mana bayani akan maulidin Annabi sallallahu alaihi wasallam ayi ladabi kuma nan sarati a saurari abin da malam zai fadi a saurari abin da ya tara mu sallu ala nabi ya tara Allah masallallahu alaihi wasallam فاتحة صلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما عقد والهاتم لما سبق الناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الإقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة دع الله صورة على عمل غداني
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله
lokaci a kai shi ne a lokacin da muka tafi a kan cewa irin wannan taro da muka yi bid'a ce ba ta da ko menene kuma hukuncin wanda ya bada fatawa yace duk wani wanda wannan taro saboda girmama manzo saboda son manzo saboda kyan niyyarsa yana da lada mai girma kaga kenan wanda ya bada fatawa irin wannan shine ya kamata ya shiga sahun NBDA sahun wadanda za su fara kasancewa a sahu na farko na NBDA saboda shine ya buɗe wannan kofa ɗin da yake duk wanda yayi irin wannan taro din yana da lada wanda yake girma to a daidai wannan lokacin da kuwa muka binciki wane ne ya bada wannan fatawa to za mu ga cewa ba kowa bane sai Sheikhul Islam Ibn Taymiyya wanda Sheikhul Islam Ibn Taymiyya yana da nasihu daban-daban a wurare daban-daban a cikin littafansa ya bayyana cewa duk mutumin da yayi taro irin wannan domin ya bayyana farin ciki farin cikin sa da murnar sa da alƙawarin Manzo sallallahu alaihi wasallama to lalle ne yana da lada wanda yake da girma yana da nasi daban-daban wanda ya magana akan wannan matsala a wurare guda kuma a cikin littattafan ka daban-daban amma za mu karanta wuri ɗaya daga ciki saboda ya fi yin bayani a wajen a takaice domin mu kasance mu babu ba mu ne yan bid'a na farko ba gaban mu akwai wasu manya-manyan malamai wanda su ma yan bid'a ne saboda sun ba da fatawarsu a kan halin irin wannan taro Sheikh Islam Ibn Taymiyyah a cikin littafin shi mai suna Ittiba'u Sirat al-Mustaqim Mukhalafat Ashab al-Jahim shafi na 295 yace me ya fada yace fata'azimul maulid واتخاذه مرسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينا نعلشات لمك بينا اتباع صراط المستقيم شافنا تريد يودة شتئن دجيات kamar yadda wanda suke kusa da ni suna hangan ma nasin rubutun da rubutun abin da ya faɗa a cikin wannan littafin fassarar wannan abin da ya faɗa shine yace fata'azimul maulid girmama maulidi irin wannan wa ittikhaduhu mawtiman da mayar da shi kamar matattara kad yaf'aluhu ba'dun nas yace wasu mutane za su yi aikata shi wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim ya kasance wanda ya aikata shi din yana da lada mai girma me yasa yake li husni qasdihi saboda kan niyyarsa wa ta'zimihi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama da kuma girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kaga a daidai lokacin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗi wannan magana wani yana da'awar kaunarsa ko yana da'awar binsa ya zo ya ce yin taro irin wannan na maulidi bid'a ne masu yin sa yan bid'a ne to farkon wanda zai ce wa dan bid'a shi ne Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah saboda me saboda shi ne ya bada wannan fatawa din kuma fatawan ma fa wai ba karamin fatawa ya bayar ba fa cewa wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim yana da lada mai girma lada mai girma din Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Qur'ani baya ba wa mutum lada mai girma sai ayyuka waɗanda suke ajiran azuman a wurare guda tara ita haɗa nawa kenan wurare guda goma sha biyar Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci saboda sun ba da fatawa na halarcin irin wannan taro don taba ji ba me yasa ya kuwa aiki guda aiki iri daya ni in yi aikin na zama dan sunna wani in yi aiki ya zama dan bid'a ko ana so a yi wasa da hankulan mutane ne su saka ta wannan kadai ya wadata saboda ba muna so ne mu yi bayani akan maudu ba halaccin ta da take halaccin ta ba wannan ne karatun mu a yanzu ba ko sai ke kada din iko da ya wuce mun yi lecture wanda yake dauke da kasan nan da shi mun yi bayani cikakke malaman da suka ce jaibi ne a maudu da waɗanda suka ce ba jaibi ba ne da waɗanda fatoyin su yayi taraddudi mun yi bayani dalla dalla kowanne kuma mun kawo da gidan wannan ba ba kuma ba maudu'in ka bane amma saboda mutane su samu nutsuwa hankalin su ya kwanta da halartar ire-iren waɗannan taro shi yasa aka kawo wannan bayani takaitacce ina fata an gane ko maudu'in mutum da ya kuma yanda na bayyana tabbatacciyar tarihin manzo sallallahu alaihi wasallama shi tarihin manzo sallallahu alaihi wasallama wani abu ne wanda yake tsaye da shi cikin wannan lafta ko kwamfuta da yake tare da mu akwai cikakkiya 35 wanda muka gabatar na tarihin manzo sallallahu alaihi wasallama kowanne kuma kasan 99 da 35 tarihin manzo daki tun gabanin ayyukan sa har zuwa farkon sa dukkan yaƙe-yaƙen sa da duk abin da ya kasance a rayuwarsa hakan abin da muka yi shi a fata 35 ba zai yi a irin wannan zama a cikin mun gabatar da shi gaba ɗaya amma ga wanda yake da hankali mai mamari misali yakan iya ta ka zaman to rahama ce ga alam gabaki daya idan aka ce al'alam ba wai ana nufin dan adam ko aljani bane a'a duk abin da Allah subhanahu wataala ya habta to manzo an aiko shi ne domin ya zama to rahama a gare shi shi kare sannan ko sallallahu alaihi wasallama ba a taba yi wa duniya kyauta irin kyautan da aka mata na manzo sallallahu alaihi wasallama saboda duniya tun da aka halice ta ba ta taɓa ganin irin manzo sallallahu alaihi wasallam ba kyautan Allah subhanahu wata'ala ne rahamar Allah subhanahu wata'ala ne zuwa ga duniya gabaki ɗaya manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne mafificin halittu gabaki ɗaya a duk wani abin da Allah subhanahu wata'ala ya halitta to bai halicci wani mahaluki da ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam ba idan ka ce za ka yi magana ko bayani akan darajar da manzo sallallahu alaihi wasallama ya kai wani abu ne wanda ka sa kanka wanda ba za ka iya gama bayani a kai ba saboda Allah subhanahu wataala da ya yi bayani akan fifiko ya ce tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah ya ce rafa ba'dahum darajat dai ambaci manzo sallallahu alaihi wasallama yake an tsakkace wa ma wasu daga cikin su yana manzo sallallahu alaihi wasallama darajat irjujin da ba su da iyaka domin aka nema duk mutumin da yake kokarin ya iyakance wa manzo daraja to bai san wane ne manzo sallallahu alaihi wasallama bane to shi ne muke so mu shiga rayuwar sa mu ga yaushe aka haife shi menene ya gudanar a rayuwar sa amma a takaice kamar yadda muka bayyana tarihin kowa ba za a gane ba sai an gabatar da abin da yake kasancewa gabanin a yake ba a gane abu mai kyau sai in an haɗa shi da abu mara kyau ba a gane wannan abu yana da datti sai an haɗa shi da abin da ba shi da datti ko abu ana so a gane shi sai an haɗa shi da wani abu wanda yake mara kyau sai a gane mai kyau saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallama gabanin Allah ya aiko shi duniya to duniya tana nan baka kiran mutane ba san ma halin da suke su ba saboda mutane sun kasance suna bauta wa gumaka mutum zai sassake a ko mutum ko kura ta tsuntsu ko kura ta wani mutum ko kuma wani dutse ya sassake shi ya zo yake shi ne ubangijin sa wanda ya kure jajirci saboda kai zaki abu da hannunka kuma ka zo kace za ka bauta masa a dinki wanda kake ci kuma mutane sun kasance su ma cikin hayyaci mutum ne zai tsawo tsaka da ranta ya je ya binne ta gabanin ayyuka da manzo sallallahu alaihi wasallam sannan ɗan uwa ba jituwa da juna sai yaƙe yaƙe sai fadace fadace irin halin da Laraba suke ciki abin da bai kai ya saba Laraba za su tada yaƙi yaƙe za su yi kace kace da mace mace a kai suna nan cikin wani irin yanayi rayuwarsu ta ijtima'iyya rayuwarsu ta iktisadiyya rayuwarsu ta siyasiyya da duk nau'o'i na rayuwarsu yana nan a gurɓace ba su ma san halin da suke ciki ba amma da aka aiko da manzon rahama alayhi salatu wassalam ne Allah ya ce abin da Allah yake yake wajin kuruni masallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin min an-nar fa anqadhakum minha Allah da ya aiko ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zuwa duniya yace da mutanen duniya yace wajin kuruni masallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya aimo ya yi muku ta aiko da manzo sallallahu alaihi wasallama idh kuntum a'da'a a lokacin da kike makiyin juna duk wata kabila gabanin musulunci ne kuke cikinta to tana nan tana kin juna tana fadaci fadaci tana cikin wani irin hali sai Allah subhanahu wataala yake fa alafa baina qulubikum sai ya hada tsakanin zukatanku misali a wannan waje da muke muka taru a yanzu haka in gabanin zuwan addini musulunci ne ba za mu iya taruwa haka ba saboda a cikin mu akwai bamangi a cikin mu akwai bahaushe akwai bafulatani akwai bakakai akwai babole akwai yarurruka iri daban-daban gabanin zuwa addini musulunci muna cikin juna fada da juna kabilanci tribalism fatality abubuwa sun zo da nationality sun zo sun shiga tsakaninmu fa aqbata baina qulubikum fa aqbatum bi ni'matihi ikhwana ko kuka kasance ɗan uwa kamar yadda muke a yanzu akan ce wa kuntum ala shafa hufratin min an-nar kuna nan jabda wata kasuwar rami ta wuta fa ankatakum minha saura ka dan ku fada cikin wannan rami ta wuta sai an fitar da ku daga faduwa cikin wannan rami din wannan shine aiko manzo sallallahu alaihi wasallama manzo rahama to ta wannan hanya ne za ka san da cewa ashe an yi wa duniya wani irin kyauta wanda kyautan da ba taɓa yi wa duniya irin wannan kyauta din ba sai manzo sallallahu alaihi wasallama shi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan kima wani suna ne da daraja wanda in ba za ba mu daren nan gabaki ɗaya mu yi magana a kan wannan suna Muhammad ba mu isa mu kure bayanin da wannan suna ke ɗauke da shi ba domin sa ba saboda domin mu san darajar wannan suna Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye shi cikin Qur'ani wurare daban-daban guda huɗu yana nuna kududa arewa da gabar da yamma yake nunawa محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل حتى الله سبحانه وتعالى يفعل يتي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين حتى والذين آمنوا وأمنوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم حتى الله يتي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ga kudu ko yake nunawa yana nuna gabar da yamma da kudu da arewa ne manzo ya mamaye duniyar nan gabaki ɗaya kaf babu wani guda manzo sallallahu alaihi wasallama bai mamaye shi ba wannan shine dalilin ambatan sunan shi a wurare guda kudu a cikin Qur'ani haka duk wani littafin da aka ambaci sunan manzo duk wani littafin da aka aiko an ambaci sunan manzo guda kudu a ciki kamar da yake cikin Injil Ahmad a wurare guda kudu a cikin Asaura a Hijr a wurare guda kudu haka wani littafin da aka aiko wa wani annabi to an ambaci sunan manzo a wurare guda kudu domin saboda ya nuna cewa shi ya mamaye duniyar nan gabaki daya in kai ta muku manzo sallallahu alaihi wasallama duk wani annabi ko wani manzo da za a aiko shi sai an yi yarjejeniya da shi وأخذ الله ميثاق النبيين كما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا kun yake nan me Allah subhanahu wataala ya nuna duk wani annabi duk wani manzo in za a aiko shi to akwai wani manzo da zai zo in aka kaddara cewa za a aiko shi a lokacin ka za ka aje manzantanka za ka aje annabtanka ka zaman to ordinary a wani al'umma daga cikin al'umman sa kadi ki yarda in ka yarda sai a aiko shi manzo ko a aiko shi annabi wannan yana nuna darajar manzo sallallahu alaihi wasallam shi wannan suna Muhammad sallallahu alaihi wasallam an dauko shi ne daga Hammada Muhammadu ismul fa'il nashi Muhammadu ismul maf'ul shine Muhammad abinda wannan yake nuna wa shine manzo sallallahu alaihi wasallam babu abinda Allah ya halatta sai ya yaba wa manzo sallallahu alaihi wasallam Muhammad ma'ana wanda ake yaba masa ake yawan yi masa godiya saboda ayar da muka gabatar a farko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin al'alam gabaki daya ya samu rahama ne da manzo sallallahu alaihi wasallam sakamakon rahaman da ya samu ta hannun manzo sallallahu alaihi wasallama to ya zama to wajibi shi ne ya ambaci manzo ya yaba wa manzo sallallahu alaihi wasallama sai sa Allah yake wa rafa'ana laka zikra kunya sakine Abul Qasim Abul Qasim abinda yake nufi da kunya shine sunan da aka kira da sunan dan kare Al Qasim shine dan shi babba to shine yake kunya da dan shi babba Al Qasim kafin kira shi Abul Qasim shi sa manzo ya hana yace kace kada wani ya dauki kunya dai amfani da suna za ka yi ambatan kansa sunan manzo sallama Muhammad amma manzo ya hana ka dauki kunya ta ce yau kai ma kunyar ka Abul Qasim hata ko da ka ce kai ma Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam sannan lakabin sa shi al-Alim al-Alim shi ne lakabin wannan lakabin kuwa gaggagan makiyansa suka saka masa wannan lakabin larabati ce cewa shi ce wal haqu ma shahida alayhi al'ada gaskiya shi ne abin da makiyansa suka maka shaida to shi makiyansa din gaggagan su suka kira shi al-alim ba la al-tabi ne ko amana saboda haka ne manzo sallallahu alaihi wasallam yana ɗaya daga cikin lakabin sa da yake su al-alim sannan kuma shi bin Abdullah ne sai gidan Abdullah sannan kuma Abdullah bin Abdulmuttalib ne Abdulmuttalib bin Hashim ne haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam kakannin sa ya je ya dangana da Adnanu wanda kakanni ne da aka wanda sirar da ta bayyana musu a baya wanda muke mun samu halka ko majalisi 35 gabanin mu kada sati mun faɗi nasabar manzo da dangin sa daga kan sa har zuwa kan Annabi Adam alaihi salam a takaice daga kan kakan shi Abdulmuttalib zuwa kakan shi Adnan akwai kakanni da 20 ne sannan nasabar sa daga kan Adnanu yana kaiwa ne zuwa ga Annabi Isma'il alayhi salam daga kan Annabi Isma'il kuma kowa ya san Annabi Isma'il san gida Isma'il san gida Annabi Ibrahim alayhi salam ne daga da babban ne wanda ke kyan kuwan mahaifin shi Abdullahi ne wannan babban dina ta wasu sun goma ne wasu sun goma ta ɗaya ne wanda suka sanar da risala sun biyu ne akwai abu akwai abu abu bani akwai abu abu da wanda ba su da ta ba akwai hamza akwai abbas wanda su sun biyu su da ta wanda daga cikin babban dina mata su guda akwai a cikin akwai arwa akwai safiya wannan dukkan sun tarar da ajiyar musulmi sannan kuma manzo sallallahu alaihi wasallam rafanan sa tarihi bai bayyana mana rafanan sa ba ma'anar rafanan sa shine dangin mahaifiyarsa dangin mahaifiyarsa ɗan majiya ne a tarihi ko ne ta cikin tarihi da yake tare da mu babu wanda ya bayyana mana cewa suwane da ƴan uwan mahaifinsa maza ko kuma ƴan uwan mahaifiyarsa maza ko ƴan uwan mahaifiyarsa mata littattafan tarihi da yake bunmu ba su bayyana haka ba sannan manzo an haife shi ne a shekarar da ake kiran shi amutin abin da ake kiran wannan shekara da amutin saboda shekara ne da sarkin Habasha wanda ake kiran shi Abraha ya lashi takobi cewa sai ya rusa ɗakin Ka'aba ya mayar da larabawa zuwa cocin shi je yi bautan su ibadar su a cocin shi sakamakon wannan ko a takaice a lokacin da wani balarabe ya ji labarin cewa shi sarkin Habasha yana da wannan niyya kamar da muka bayyana larabawa gabanin su addinin musulunci ba sa jin magana cikin nuni sai ya je cikin dare ya je cikin cocin da ya ce in ya rusa ɗakin Ka'aba zai mayar da larabawa su koma wancan cocin sai ya je cikin cocin da ya tashi ya lalata cocin da safe labarin shi ta zo sarki sai aka ce masa ai wani ne cikin larabawa a Makka da ya ji labarin abin da za su yi shi ne ya je ya wadatar da mutane to shi wannan abin da ya kasance shi ne sun gina shi ya ɗauko giwaye ya zo zai rusa ɗakin Ka'aba a lokacin saboda ya yi tsokana ya tura aka sato raƙuman mutanen Makka gabaki ɗaya cikin dare sai daga bisani ya tura ya ce a je a nemo masa da babban sai Abdulmutallib kakan manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya je da ya je gun sarkin Habasha Abraha sai sarkin Habasha ya ce masa da ya kawo ka sai shi abinda ya kawo ni shine na zo ne ina wakiltar jama'a na in ɗaura kuman su da ka tura aka ɗauko ɗinnan in mayar musu sai sarkin sai ya kirkire da dariya shi ban taɓa ganin mai ruwan ta irin ba ni da na yi shirye-shiryen zan rusa maka gidan ibadar ka ba ka zo ka bani haƙuri ko ka cincike ni a kan batun rusa maka gidan ibada ba ka so mun magana kan zuciya sai Abdulmutallib shi ma ya yi dariya sai ya ce inna li hadha albayti rabban ya ce abin da ya sa ni ban cincike ka a kan batun dakin da kuke za ka rusa ba ce ba wani ba ɗaki na ba ne saboda shi wannan ɗakin akwai ne shi in ya so ya kyale ka ka rusa in ya so ya kare ɗakin ka duba wannan lokacin gabanin musulunci ba darajar da wannan ɗaki yake ne wannan gabanin musulunci ba to amma wai ka yi nazari ne zurfi akan cewa a wannan lokaci ne fa wani da ya ce zai kawo wa saudiya hari aka je aka gayyato amirkawa da ingila ardawa duniya su zurfi kare saudiya ne za ka fahimta a nan a lokacin jahiliya fa gabanin musulunci ya zo ga abin da aka musar da zai fara inna li hadha baiti rabbani shin ba Saddam Hussein ba ko ma wane ne ko duniyan nan da baki ɗaya ne suka tare suka ce za su yaki Saudiya ya dace su gayyato Amerika da Ingila su da suke da wannan ɗakin falyabudu rabba hadha albayti ɗakin da Abdulmutallib ya ce inna li hadha albayti rabban a bar ɗakin Ka'aba a bar masallacin manzo sallallahu alaihi wasallama rauda inda manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa rauda ne min riyadul janna a je a jebu a yar ta white house ko inda da ai tattaro su a zo wai su kare eh saboda haka zaka da yi cewa akwai gare shi imani kuma ba a ma san kima wannan daki da ba to sai jikin shi ya sai Abraham sai a da yasan abin ba ta ba sai ke kuma maza a tattara za ku ma ba shi shi baya son gare shi baya son gare shi aka tattara za ku aka ba shi sai abin da san shi da ya zo ya ce to ga abin da san shi a Abraham ya yi niyya to saboda haka duk wanda ya san zai tsaya tare da shi ya ce ya zo mu tsaya ba kin da za mu wanda ya san ba zai iya tsayawa ba ya ce to ya ji ya ji ya ji ya kuya amma mu ba inda za mu tafi ya su tsaya wannan zai nuna ma manzo ya gaji jarun kaka ba inda za mu je in Allah ya so ya kare dakin shi shi ya kare dakin tare da in bari zai a rusa masa daki a rusa mutare in ji abin musalli wannan sifa ce sananniya ce saboda qur'ani ya bayyana mana sifar a takaice da yake faruwa Abraha da yake yi ya so jiwaye ya zo shikenan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya turo da su sun tsaye ba kamar da yake cewa a bismillahir rahmanir rahim alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabi ba ka gani ko ba ka san yadda ubangijin ka ya aikata da masu jiwa ba wanda suka zo da jiwaye suka ci ba su rusa daki ka ba alam yas'al kaydahu fi tadrib istihan wa kasra kasrin shin Allah bai sanya kaidi su da makin su cikin bata ba sun zo da kaidi da makin su kuma ba su samu komai ba wa arsala alaihim tayran ababil ya aiko musu da tsuntsaye jama'a jama'a garke garke tarmijin tsuntsaye da suna jifan su bijaratin da su ji da duwatsu da suke konannu faja'alahum Allah ya mayar da su ka'abin ma'mur kamar karmani ne wanda dabbobi suka hau kai suka tarwa da wannan karmani haka Allah ya mayar da shi ma sarkin da kyar jimu gabanin a tsara shi tsara tsara shi maganin sa a kaunin da yawa daga shi sun yi masu tarihi ya mutu a wannan shekaran da aka yi wannan harfi aka yi wannan yaƙi aka yi mai dubban gaba shimfiɗa ne na cewa wannan manzon da zai fito duniya sai ya gugurguza kafircin duniya da bakiya kamar yadda tsuntsaye suka gugurguza suka tarwatsa suka halaka waɗannan mayaka da suka zo da jiwaye na sarkin habata a garuruwan da aka haifi manzo sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwan al'ajiba da yawa da suka babban abu shi ne gari ya haskaka yadda duk mutane daga Makka har zuwa Madina sun da cewa gari ya waye gari ya haskaka duk mutane sun da cewa har ai gari ne ya waye har Yahudawa suka fito suna cewa kai shi wannan garin akwai wani abu akwai abin da ya faru shi wannan dare sannan kuma a cikin wannan dare akwai katanga da aka gina katanga da aka gina na sarkin Rum sarkin Rum ne ya yi katanga babba wanda waɗanda suke gina masa wannan katanga suke ce masa in ba tashi duniya ne ya zo ba tashin duniya ne ya zo ba abin da ya zo idan markazin tijari inda alaƙa suka gina suka yi sabo suka ce ba duniya ne zai tashi ne ya gida idan nan ba zai ba abin da zai taba shi kuma duniyan bai tashi ba aka sabo suka ji suka zo ta gida kamar hakan ne wannan katon jini katangan da sarkin yin kisra ya zuge nan take nan take a cikin garin kawai sai katangan haka na iwani kisra haka nan kuma wuta da sarkin farisa farisawa suka kunna wannan wutan suka ce ya fice sarkana shi shekara sama da su biyu kasa na shi amma jiran sai shi ke na wani sarkawa da ya kuma su yi tafi cikin wannan dare din a daren ne aljanu kamar yadda suka saba wanda ya hau wannan wanda ya hau kan wanda ya hau kan wanda sai da suka je kan sama sai aka je go musu da tsaro suka shiga gaba ɗaya wanda tun daga wannan lokacin zuwa yanzu sun suka hau suka hau da shi su ta su abinda malaiku su kada shi a tuno musu da wannan sauraro ya turma su a su gaba ɗaya wadannan abubuwa ta hanyar da su abubuwan alhaji ba da ya faru a daren da aka yi da su sallallahu alaihi wasallam sannan manzo sallallahu alaihi wasallam wacce kai ungo zaman sa ita ce ashafa mahaifiyar Abu Muhammad bin Auf ita ce kai ungo zaman manzo sallallahu alaihi wasallam wanda mutum na farko da jikin manzo ya taba ita ce ashafa mahaifiyar Abu Muhammad bin Auf wanda Amina take rawaito mana yadda ta haifi Manzo sallallahu alaihi wasallam take bace ji wahalwalun da mata suke ji na nakuda ko na haihuwa bata ma san lokacin da Manzo sallallahu alaihi wasallam ya fito ba kuma da ya fito yana fadawa hannun ashafa sai ya kufce a hannun ya fadi yana neman sujada sallallahu alaihi wasallam ita Amina take cewa to wannan dan ko akwai yawa ba ta kare ni wannan alamomin da Manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna tun lokacin da aka haife shi ne domin a san shi wani abu ne na musamman wanda aka haife wannan duniya sannan kuma Manzo sallallahu alaihi wasallam gabanin a haife shi a kaunin da yawa daga cikin malaman tafsir wal maghazi mahaifin Abdullahi ya da sun gaba da haife shi ma'ana yana wasu suna cewa bayan an haife shi ne da wasu watanni wasu suna cewa da shekara guda amma kauli na farko shi ne kauli shi shi ya da sun gaba da haife shi yana kenan sannan a lokacin da aka haifi Manzo sallallahu alaihi wasallam kamar al'adar Larabawa da aka saba cikin da aka haifa ba a yarda a rene shi a cikin birni suna cewa na farko ba zai iya larabci da ya kamata ba kamar da sanin kowa ne yare a ƙauye ko yaren barbarci ne ko na Hausa ne ko wani irin yare ƙauyawan wannan yaren su fi ƙorewa da wannan yare sannan jaruntaka da rufin domin duk a ƙauye saboda haka Laraba ba sa yadda a musu haihuwa a bar yaro cikin birni ya shugude ba jaruntaka ba iya yaren sai a kai shi ƙauye a shayar da shi to haka nan mata suke zuwa ƙauyawa cikin birane suna neman yaran da za su shayar ana jinin shekara-shekara ko wata-wata dai da yadda aka saba ce to a daidai wannan lokaci ne wasu mata suka zo daga Bafa kabilar su Halima Sa'diya a lokacin da suka taho ita Halima Sa'diya tana ɗaya daga cikin mata waɗanda suke talakawa saboda haka ma ba ta da ma abin da za ta zo da shi cikin Makka sai da wata jaka da kyar wannan jaka din ta karasa da Khadija zuwa cikin birnin Makka da suka zo kuma duk sauran mata ƴan uwanta sai da suka samu yarin da za su kaya ita Halima Sa'diya sai ta rasa sai can ta ji labarin cewa ai akwai wani yaro saboda suka ce wasu maraya ne yawancin matan da suka zo tare aka ce da Halima Sa'diya sun fi ɗaukan wannan yaro su shayar da shi tun da maraya ne ba shi da mahaifi balle a biya kuɗi mai yawa sai ta je ta kawo wasu mijinta shin ta je ta ɗauke ki ne sai mijin ta yake shi ba ruwan sai suna so ta je ki ɗauke ki tana zuwa gun Amina bintu Wahab mahaifiyarsa ta karɓi Manzo sallallahu alaihi wasallam da ta karɓi Manzo sallallahu alaihi wasallam farkon abin da ba ki da Manzo ya nuna mata shi ne Halima Sa'diya akwai wani yaro da take shayarwa wanda ta zaro shi a can ƙauyen su tana shayar da wannan yaro ne a nononta na hagu da ta ba wa Manzo sallallahu alaihi wasallam nononta din na hagu Manzo sai ya ce kafa me yasa saboda kada ya shiga haƙin wancan yaron da ake kai sai sai yake karba wannan na farkon adin al'ada gida kalimatu sa'diya ta gani kenan sannan kuma nonon ta din a lokacin ya yanke jikin yaro zai so sai san samu adin da shi amma nonon ta sai bibiwa yake albarkacin da shi farko a daidai lokacin da sai ta daura manzo sallallahu alaihi wasallama kan wannan jakar wace jakar ta zo da alimatu sa'diya cikin birnin makka sai wannan jaka ta tashi da sallai sai riga ma wasu dawakai wasu rakuma waɗanda suka tafi tare irin saurin da take da kuma kasin da take da shi a nan ma alimatu sa'diya take na ɗan wani yaro wanda ban taɓa ganin yaro cikin sa ba har wasu mata suke zuwa gun halimatu sa'diya suke rantse mata da cewa ba wannan ita ce jakar da kika tafi da ita sannan wasu ruwawoyi waɗanda so tari ban tabbatar da ingancin su ba suna nuna cewa halimatu sa'diya a lokacin da ta ɗau manzo sallallahu alaihi wasallama tana tafiya da shi zuwa Banu Sa'd wasu yahudawa sai suka kare ta saboda da suka ga wadancan adamomi da muka bayyana na daren da aka haife shi sai yahudawa suka tarwatsu duniya musamman ariyan makka da ke suna da labarin inda za a haifi manzo akwai duwatsu suna neman jijiya da suka ga alamomin da suke da shi su za su kashe shi wasu yahudawa suka kare halimatu sa'diya ta rufe da za ta yi da su sai Allah subhanahu wa ta'ala da ikon sa ya tura wasu halitta wanda ita a halimatu sa'diya ba ta gani sai nan take wanda yahudawa suka da sun kare Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kare annabi Allah manzo sallallahu alaihi wasallam haka nan halimatu sa'diya ta dauki manzo ta tafi da shi zuwa kauyen su ga Sa'd me yake faruwa bayan ta tafi da manzo sallallahu alaihi wasallam ga Sa'd kamar yadda muka bayyana halimatu sa'diya talaka ce haka da mijin ta ma talaka ne gidan su ba a to shi dabbobin da halimatu sa'diya take yi su in suka tashi haihuwa cikin lokaci kankani sai ga halimatu sa'diya da mijin ta sannan ƙeriyan su da za a yi ruwan sama ake fama da fari sai ruwa hatta lokacin da ba damuna ba ake ta zubin ruwan sama haka nan ƙeriyan da dabbobin su suke yi kiwo to daban suke da kowane ƙeriya har mata makiyaya suke cewa kuna kora dabbobin su ƙeriyan da dabbobin halimatu sa'diya suke yi nan take Allah sai ya saukar da albarkar cikin wannan kauye saboda albarkar cikin manzo sallallahu alaihi wasallama da darajar manzo sallallahu alaihi wasallama haka nan halimatu sa'diya tare da manzo tana ganin abubuwan al'adi ba wanda ya daure ba wanda kullum tana tunanin kada wannan yaro ya yi abu sa'diya bari ta bai da sa'diya abubuwa ne su cikewa wasu malaman tarihi suke cewa cikin dare idan ta farka ta ga wasu mutane guda biyu da fararen kaya ɗaya a ɓangaren gawo a tsaye ɗaya kuma ɓangaren ita ne suke ita sallar cewa a cikin kada su ne sama a samu ko al'adu ba da take da abinda har ya kai ka ga kai wannan bari na mayar da shi kun mahaifinsa kada wani abin shirya ne ke faru da ni shine a lokacin da ɗanta da manzo sallallahu alaihi wasallam suka fita bayan gari da suka fita bayan gari ɗan yana can yana wasu wasannin sa sai ɗan ya ga wasu mutane guda biyu a sama sun koko sai ya ce a haza kuwa shine wannan sai ya ce eh shine sai suka saba ne suka fantaje suka fitar da wani abu kamar wuka suka tsaga da su suka cire zuciyarsa sun zo da wani ruwa suka wanke wannan zuciyar to yaron yana gani sai ya fito ya koma ko mahaifinsa wato mutum hajiya sai ya ce wannan ɗan wannan gawa ba kurai ce da kuka tafi da shi a makka gashi a gani har maza Khadija da Husayn da Zainab da suka taso da suka zo cikin wannan sun gama abin da zai yi suka samu suka ba shi yayin ne suka duba kurkin din da kan da yaron yake an tsaga a cikin da yaron ba su ga wani alama na tsago da su ba malaika Jibril ne da malaika Mika'il suka sauko sannan abin da suka ci ne suka wanke shi ne cikin
da yayin tare da musulman da sallama
duk lokacin da rana yayi sai ga jibare ji masa kuwa tare da manzon Allah shi ma ne shi albarka shi ne a duk lokacin da suka tafi a tafi suka zauna karkashin wata bishiya bishiyar da ba ta da ganye to manzo yana zama karkashin bishiyar nan take bishiyar ta ke ganye haka har suke isa sham da suke isa sham akwai wani malami da ya kuje wanda ake kira shi bahira ya sauki ke karu a ru'ar ya kafa gidan bautarsa a dabda mashiga na sham
Thank you.
ina yake gada ce al-azim sunan sa yana shi sai kafa yake ya ba ba sai shi da shi gidan bautar da shi bai taba san jiya ba bai taba fada da abokin sa ba halaye ne kirki a cikin ya da yan uwan sa suna san sa maza da mata duk suna san sa tafiya da yake tafiya sai Khadija bin Uwayl sai take sai wannan amin da ake fada da shi suna so a kira mu suna san sa ita kuma wata attajira ce wacce take da dukiya dukiyar ta maza ce take kasuwanci ai dukiya ce take yin kasuwanci sai take ce ina son wanda ake yaya ta cikin al'amin kida son ta dan yake da dukan manzar sallama ko mun dukan sallama yake sai yake saboda gaskiyar ka da amanar ka da nake yi kuma da shi na ji cewa dukan ka ko ma'aikin ka yau ne karamin kai ne zan ba ka dukiya kana dukiya da shi ta ina so riban da ka samu na raba kage shi ma dukan ka din zai samu dan mu san ba da kuma ma sai ya ce mun san ba da kuma ma sai ya ce sai Khadija sai ta haka wa manzo wani bawan da ake kira shi suna mai kara ta hada su tare ta ba su dindin kudi da jari da dukiya cewa ku je ku kasu dan ku ka tafi za mu raba shi tare a daidai wannan lokaci manzo sai ya fita da kara shi ma mai kara ya gane wa idanun shi abubuwan da abu ba ne da ya fi kuma suna tafiya ga jimare ya rufe zuwa dole su tafiya madar gani a yi ne kai abubuwa da ya kai babba sannan da suke isa sha sai nan take Allah ya albarka shi wannan kasuwa nan take aka gama nan take kuma aka zo aka samu riba da yawa a lokacin da
Maisara ta dawo a Maisara ya dawo tare da manzo sallallahu alaihi wa sallama sai ya kwaso labarin duk abubuwan da ya gane wa idanunsa ya gaya wa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya gaya wa Khadija kai sai Khadija sai ta yi mamaki to tun daga wannan lokaci sai Khadija manzo sallallahu alaihi wa sallama sai ya fada wa ranta tana so manzo sallallahu alaihi wa sallama ya aure ta amma yaya za ta yi manzo sallallahu alaihi wa sallama ya aure ta sai ta aika wata ƴan uwarta kuma ta kawarta zuwa gun manzo sallallahu alaihi wa sallama ta jinkiti manzo batun auren sai manzo sallallahu alaihi wa sallama ya mayar da batun hannun Abu Talib yaje ya tattauna da mahaifin Khadija sai mahaifin Khadija din sai ya yarda yace ƴaƴata ne ya ne daraja kaza da kaza mutumin da maraya ne mutum kaza da kaza mara dukiya ne garamin karbi sai yarda da ke Khadija tana son manzo sallallahu alaihi wasallama ya aure ta to akwai hikimomi irin nasu da Larabawa suke yi Larabawa in suka furta magana hatta ko da cikin mantuwa ne to ba sa so su warware mahaifin ta din yana nan zaune dama lokaci ne na jahiliya ana shan giya da waje ta nemo giya ta tura masa sai ya sha da ya sha ta zo gun mahaifin ta din ta ce to yaya batun auren mu da nace ina so na aurewa ne waye da sauransu ta yi kije ki aura sai ta yi kaza 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 s a lokacin yana da shekara 25 a lokacin kuma tana da shekara 40 tana da shekara 40 Sheikh Nasiruddin Albani da yawa daga cikin malaman sirri na wannan zamani sun yi kokarin ƙaryata wannan riwaya kuma wannan riwaya ce mutawatir duk malamai ahlu sirri wal maghazi tun akan Ibn Ishaq shine imamu sirri wal maghazi kun tabbatar da cewa lokacin da manzo ya aure Khadija Khadija shekarunsa 25 ita kuma shekarunsa wai yaya manzo zai aure yana da shekara 25 ya aure mai shekara 40 wato ana so a dai fantar da riwaya ce da hankali dai fantar da riwaya a hankali yanzu kai kana da shekara 25 za ka aure matar da take shekara 40 a hankali kenan sannan kuma harka ta asiyar wal maghazi madogaran malaman siyar da maghazi shine tawatir duk abin da ya zama to mutawatir to abin sahihi ne asiyar da maghazi ba a cika ma dogara da sanadi ba sai kaga abu a sanadi da ifire amma ya zama to mutawatir abin da ya kasance mutawatir ba a duba ingancin sanadi sai abin ya zai kasance sahihi saboda haka ne duk mutumin da yake tsabbaka ka'idodin ilimin hadisi akan siyar wal maghazi za ka zo ka same shi ya kayyata abubuwa tabbatattu a cikin siyar kuma inda zai zo a nan gaba batun hadiyoyi guda biyu ko kurciyoyi guda biyu sun yi gida ko sun yi kwai a kofar kogon da manzo da abubakar suka shiga gizo-gizo sun yi saƙa sun yi gida ko suna ƙaryata wannan ba kuma madogaran ƙaryata ruwan su din sanadi ne shi kuma harkar sira da maghazi yana komawa zuwa ga tawatir ne ba sanadi ba ka'idodin tabbaka ko sahihanta da ikon hadisi daban ka'idodin kuma sahihanta sira shi kuma wannan daban ne in ka cakuɗa su za ka zo ka samu kanka a wasu abubuwa cikin wani yanayi daban saboda haka wannan abu ne wanda yake tabbatar da su ibnu kathir su ibnu hisham su ibnu ishaq su ibnu abdul bar su ibnu hazm duk abin da suka faɗa ke nan cewa tana da shekara 40 shi kuma yana da shekara kuma a hankalin ma da suke magana a kai shi ne yanzu wata attajira a cikin filifiniya tana jin daɗi za ka zo ka same shi tana da shekara 40 wutan wacce take da shekara 10 hajiya ma ko a cikin aka ba ka zaɓi sai ka zaɓe ba
na'am
wannan hankalin ma
ke na'am
a wannan a hankalin ma ya kaza
na'am
saboda ita wannan a saka tana da ibon ruwa a rijiya hannun ta da yayi cewa
kauji na hukuma
ranta ga teki ga rage shi abin sun ne kyau duk ta sun fashe gaban ta ko a cikin da ke
na'am
wannan kuma tana jin daɗi ba ta aikace-aikace shekarunta 40 amma ka ba ka zaɓi tsakanin ta da wani suke da shekara 15 ko a jirgi ta za ka ɗauka
na'am
a hankali ma da ake magana
na'am
to a takaice dai manzo sallallahu alaihi sai ya auri Khadija tana da shekara 40 shi kuma yana da shekara 25 Khadija ta taɓa yin aure da wani gabanin manzo sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ta haifi yara guda biyu akwai ɗanta Bint akwai ɗanta Hala shi sama mijinta ya fara mijin da ya fara aurenta ake kiran shi Abu Hala sannan bayan ta auri manzo sallallahu alaihi wasallam ita ce ta haifa wa manzo sallallahu alaihi wasallam ƴaƴanta din ta baki ɗaya wanda Ibrahim wanda shi kuma Mariya Kurkusiyya ita ce ta haife shi kamar da zai zo mai bayani a nan gaba kaɗan to bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya aure Khadija yana da shekara 25 a lokacin da shekarunsa ya kai sai ɗakin Ka'aba sai ya samu matsala ruwa ya zo ya cinye shi ya lalata foundation ɗin wannan ɗakin Ka'aba har ya rushe wanda Larabawa suka haɗu suka ce lalle ne su gina wannan ɗakin da dukiyar mu na halal da suka tara dukiyar su na halal gaba ɗaya ba zai iya gina ɗakin Ka'aba gaba ɗaya sai suka ware wani iyaka wani area inda yanzu ake gani an bar shi a arewa da dakin Kaaba inda ake kira shi Shidr Ismail suka bar shi sai suka gina saura da suka gama ginawa to sai suka so ta da yaki a kan su kuwa ne ne waɗanda kabilu ne za su ɗau hajjar aso su saura shi kawai da mun bayyana a farko laraba abinda bai kai ya kawo ba za su gada da shi da yaki a
kai
domin dutse ne mai daraja duk kabilar da ita ta ɗau wannan dutsen ta ɗaura shi dutsensa to zai kasance ya shahara ai dutse ne ka ɗaura shi saboda haka kowace kabila tana son wannan abin alfahari ana ta rikici har da ya kai ga aka nemo jini a daro aka tsinduma hannaye a ciki wannan abu ne da laraba suke a lokacin da suka shirya wani bala'i ko wani fitina ko wata fitina wata musiba da suke so su aika sai a nemo jini a daro a zuwa tsinduma hannu a ciki ma'ana niyyar da za mu mutu a kan wannan gobe za mu yi saba aka kawo jini a daro aka nan ne ne dai an yi yaki a kan kowace kabila ni ne ko mu ne za mu ɗaura wannan hajjar zafuwa to wani wanda yake da hankali ana cewa shi ne Abdulgharib ibn Mughira ya ce kai wannan abin nan da ku ba in ba ku mayar da hankali ba kun yi aiki alkhairi kuma abin zai zai lalace ni shawaran da zan ba ku kawai ku zauna da baki duk wanda ya fara shigowa cikin wannan daji ya fara shigowa yar da shi ne zai kawar da shi ya mutu wannan hukunci ɗai sai suka yarda da wannan hukunci suna nan suna kira aka ɗauki lokaci ne tsawon kawon da shi wane ne kowa yana tunani yana Allah Allah dama wanda zai shigo din a cikin kabilar su ana nan ana nan sai mun ji sabon
Allahu Akbar
sai suka ce wa dina bil amin
Allahu Akbar
in kuwa shi ne mun yarda da duk sun ce ne yake
Allah
mun yarda Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo sai yayi tunani sai yace a nemo kato baya fi aka nemo yace a dauko hajjar da aka dauka a daura sai aka daura yace duk kabilin su zo su yi rike baki baki ne
na ha kubar
duk suka zo suka yi rike sai da suka daga kan sama sai da hannu sai da wucin hajjar da aka dauka sai ya daura kaga ya daba ku kowa dai da shi aka daura ba shi ne ba
na'am
kowa da shi aka daura sannan kuma Allah ya nuna cewa manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne shi gaban su da baki shin da shi bayan sun daga da baki din su shi da hannun sa ne ya dauke ya daura wannan wannan hajar al-aqsa to shi manzon da shi ma ake aikin gina wannan dakin Kaaba a lokacin yana da shekara 30 lokacin da shekarunsa suka isa 37 zuwa 8 da tara ɗin da zuwa Madina to sai ya fara fita a cikin sama baya ku da
na
ana wahayi ya kusa sauka shi baya ku da shiga cikin sama sai ya kai shirya wasu abincinsa wanda zai ɗauke shi kwana biyu kwana biyu kwana uku sai ya je ƙaru kira wani dutse ne har yanzu dutsen yana nan kogon kira sai ya je ya kalwa na kwana biyu ko uku daidai da irin dutsen da yake da shi ya yi ta ibada ya kusa shi Allah subhanahu wa ta'ala haka nan har zuwa lokacin da karo na farko mala'ikar shi ke yi ya zo masa a lokacin shi bai taɓa ganin mala'ikar shi ba daga wani irin halitta da hankalinsa bai taɓa idansa bai taɓa ganin wannan halitta sai mala'ika Jibrilu sai ya kama shi ya ja shi ya mace shi a cikin sa sai da ya haɗa gumi ya sha wahala sai ya sake shi sai ya ce ya ƙara
Allahu Akbar
sai manzo sallallahu alaihi wasallam ba a cikin hayyacin shi ne cewa ma ana da tsari ni ai ba ne
Allahu Akbar
saboda da mamman da suka mata shi bai da karatu ba bai yi annabi kulli ne kamar da Qur'ani ba baya rubutu baya sai ya kara matse shi ya ja shi sai da ya haɗa gumi ya sha wahala sai ya sake shi sai ya ce ikra a nan uku sai ya ce ikra bismi rabbika alladhi
Allahu Akbar
khalaqa al-insana min 'alaq اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم.
الله اكبر.
وانزل ايوي لفرقي بسكبان مكا.
نعم.
وانزل ايوي في فوقان الدهان نبدا. kusan annabta daban manzanta daban waɗannan ayoyi sun saukar da annabta ne ga manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam
kuma ku duba waɗannan ayoyi abu na farko da Allah ya yi magana a cikin shi ne karatu iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbuka akram karatu ne shi ne abin da kullum muke jan hankali in akwai karatu akwai shiriya abubuwa da dama da la'alla yake iya shigawa ya shigarwa wani ya zama ya kulle masa kai ya kasa fahimta inda da ya karatu zai 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 shi mutane abin da ya fara sauka shi ne karatu ya yi karatu karatu ne zai warware duk matsalolin al'umma daga fata a goma shirya to a daidai wannan lokaci sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya bar kogon sai ya dawo gida da ya dawo gida Khadija sai ta ga ba a yadda yake
ba.
Me yake faruwa? Na ga wani irin halitta kaza da kaza ya ce zai kaza da kaza. Sai kwato labarin sai ya ba wa Khadija. Khadija tana da babba. Sunan wannan babban nata shi ne Waraka bin Nawfal. Babbanta din yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi wa bautawa gumaka tawaye. shekaru aru-aru da suka wuce na baya kusan dabda a haifi manzo sallallahu alaihi wasallam ko bayan an haife shi da kamar daga cikin su akwai Abdullahi bin Ja'far akwai shi Waraka bin Nawfal da wanda Zaid bin Amr wasu sunanan su gudu suka zo suka yi watsi da bautawa gumaka a lokacin da Laraba ga lafiya suka zo suka ce da Laraba ne dalilin ku na sassaka wasu abubuwa da hannun ku bauta saboda haka ku shi da mu da jujjawu da za mu bauta wa wani gunki ba za mu yi abu da hannun mu ko kuma wani itace a tsaye ko wani dutse mu zo mu bauta mu ba sai Laraba suka ce musu to me za ku bauta wa suka ce mu dai ba za mu bauta wa komai ba mun tabbatar dai waɗannan gumaka ba abin bauta ba ne kuma ba mu san menene abin bauta ba ne za mu jira sai lokacin da Allah ya sanar da mu ko Allah ya aiko mana da manzo ya zo da addini da gaskiya to shi Waraka bin Nawfal yana cikin da ta je gun Waraka bin Nawfal ta kwaso labarin ta gaya masa sai ya ce inna hada mislul namus alladhi kana yajibu ala Musa alayhi salam in ji Waraka annamus ma'ana wahayi irin wannan abu shi ne irin abin da irin wahayin da Allah yake saukar wa annabi saboda shi ya san a taura yana iya karatu saboda haka ya ce mata ki alfikir miji ki dai da wasu annabi wannan
abu
Khadija ta zo da farin ciki ta sanar da manzo sallallahu alaihi wasallam aika shi to manzo sai fara shauƙin wahayi ya tsorata ya fito kuma yana su Allah yake mala'ikan ya fara malamai sun yi saɓani an ɗauki wasu watanni ne ko wasu shekaru ne ko wasu ranaku ne wanda wahayi ya yi wanda manzo yana binciken wahayi da ma a ƙara saukar masa da wahayi can kuma yana tafiya tsakanin sama da ƙasa sai ya ga wancan mala'ikan wato mala'ikan Jibrilu yana zaune a kan kujera a irin yanayin shi surar sata ta mala'iku a nan ma kuma idda da ke bai saba ba sai ya ƙara tsorata to a nan ne Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar masa da ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakaffir wa thiyabaka fatahhir wa rijza fahajir huwa rijza fahajir waɗannan ayoyi suka soka waɗannan ayoyi suna nuna risala ne iqra bismi rabbika alladhi khalaq kun nuna manzo sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne sannan ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir waɗannan ayoyi sun nuna shi manzo sallallahu alaihi wasallam rasulu ne bayan kasancewar shi nabiyyu ko daga nan ne to sai wahayi ya ci gaba da sauka baya yankewa to Khadija dai a takeice ita ce farko wacce ta kace a cikin
no
farko a lokacin da kaji ana magana akan Abu Bakar ne ya fara musulunta ko sayyidina Ali aw ko kuma Zaid ibn Haritha ko wane ne ana magana ne bayan musulunta wannan yana ɗaya daga cikin abin da mata ya kamata su yi alfahari
no
bayan zuwan wahayi banda annabin da ya zo da wannan wahayi daga cikin ta fara kafar a cikin
Allahu Akbar
kamar yadda zai zo a nan gaba wacce ta fara shahada aka kashe ta a
Allahu Akbar
mahaifiyar Ammar bin
Yasir
hakanan sayyidina Abu Bakar a sayyidina Abu Bakar shine ya musulunta bayan Khadija aw sayyidina Ali ne ko Zaid ibn Haritha ne waɗannan su uku kamar yadda wani malaminmu yake faɗa yake ka tantance cewa wane shi ne ya fara musulunta bayan Khadija ya ce wannan wani abu ne wanda yake da wahala saboda dukansu makusantan manzo ne tun gabanin lokaci shi sai na Abu Bakar abokin shi ne na kusa saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya daina bautawa tun gabanin lokaci saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya daina shan giya abubuwa da dama ya wasa saboda manzo baya yi saboda alaƙar gabanin zuwa a cikin musulunci ba sa zuwa kaga galibi idan wani sabon abu ya zo maka za ka gaya wa wani abokin ka na kusa kuma in abokin naka ya amince da kai to shi ne zai fara karɓar wannan abu kaga sanin in ka ci Abu Bakar shi ne yakan ci a cikin musulunci ya yi daidai da abin da yake aukuwa shi kuma Zaid ibn Haritha shi ma yana tare da manzo sallallahu alaihi wasallam tun gabanin a aiko shi manzo yaron ɗaki ne na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda asalin sa bawa ne na Khadija saboda shakuwar su da manzo Khadija ta ce kai wannan bawan ba na baka shi kullum suna tare da yake je kana wani baka shi ya zama naka har iyayensa suka zo kwansan shi da dukiya mai yawa manzo ya ce da Zaid ibn Haritha to ga iyayenka sun zo za su kwashe ka gani kuma sai ka ce su kake so ma ba zan kalli ko fifin su ba zan ba ka kai ka ci da kai in kuwa ni ka ce kake so mu zauna tare shi kenan sai Zaid ibn Haritha yana ga iyayensa yake shi manzo sallallahu
alaihi wasallam
kaga wannan mu aka ce shi ne ya fara karɓar bayan Khadija wacce ita ce ta san sirrin wahayi da ban kowa ya sani wannan ma ba abu wanda yake saba wa hankali ba haka nan sai da Ali shi ma yana dan yaro gargane shi Abbas da manzo suka je suka samu Abu Talib suka ce kai mutum ne mai zai yawan ya iyali saboda haka mun zo mu rage maka nauyi mu dan wasu yaran da mai da su gidan saboda mu rage sai Abu Talib yake in tarattu ma bi taliban yace fasha alakuma yace in kuwa za ku bar min tsari da shi ya sauran tikku da ke
Allahu akbar
fa wannan lokacin shi wanzo ya tsauce da Ali ya dawo da shi
na'am
suna tare kaga wannan shi ma yaron takin manzo ne suna tare in ka ce shi ne ya karbi addinin musulunci ba bayan Khadija ba abu ne wanda yake musulunci ba amma dai waɗannan su uku su ne farko-farkon karɓar a cikin na hudunsu shi ne Bilal wanda shi Bahabashe ne sarkin mutum ne wanda suna tare da sayyidina Abu Bakar da zarin jin fitowar addinin musulunci sai ka ci addinin musulunci ta hannun sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala to waɗannan su hudun nan ko su biyar ɗin nan Khadija Abu Bakar sayyidina Ali Zaid ibn Haritha da kuma Bilal waɗannan su ne ginshikin hansa kiran to su ɗin suka dinga kiran abokanansu abokanan harkansu na kuf da kuf zuwa addinin musulunci amma a ɓoye sayyidina Abu Bakar ya samu nasarar shigar da Usman bin Affan da Sa'ad bin Abi Waqqas cikin musulunci
na'am
da Talhah bin Ubaydillah cikin musulunci
na'am
da kuma wannan Al-Zubayr bin Awwam wadannan su gudun duka sai na Abu Bakar ne ya kira Al-Zubayr ya ci nasara shigar da su cikin wanda su din kuma su ma suka ci gaba da kira abokanansu da abokan harkan a hankali zuwa a cikin musulunci kafin ka ce dan wani lokaci gangane an samu wadanda suka shiga a cikin musulunci da a cikin gaja amma duka kowa kansa ya sani kawai mana babu fada ko abokin ka ne in ba ka yarda da shi bane za ka dace wannan a cikin gaja ko ba haka su waɗannan su 45 ɗin nan su sun san kansu su ba su san da cewa lallai akwai addini da yazo ba dalilin cewa lallai akwai wani sabon addini musulunci da yazo shi akwai Abu Dharr bin Al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu lokacin da ya ji kishin din aiko da wani annabi daga cikin zamani sai ya tura dan uwan shi Ali ya ce kai je makallan akwai labarin da yake yaya sai yazo ya kwako labari abin da yake ya je ga Abu Dharr bin Ghifari Abu Dharr bin Ghifari yake baka gamsar da shi ba sai ta so da kansa sai yazo wasu ma suna cewa lokacin da Abu Dharr bin Ghifari ya turo dan uwan shi Ali din nan duk waɗanda suka musulunta ba su wuce mutane biyar ɗin da aka ambata na baya ba. Sai Abu Dharr bin Al-Ghifari da ya zo da kanshi ya samu haduwa da Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ya hada shi da Manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya zo ya karbi addinin musulunci a wajen Manzo. Da ya karbi addinin musulunci sai ya ce to ba zan koma garin ki ba sai na bayyana wannan addinin Quraishawan Makka din shi. Saboda yana karɓar addinin musulunci ya ce to wasu mutane garin nan sun san da akwai wannan addini ba su ne za ka ce masa kai a garin nan za ka zo ka dinga za ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah wanda suke cewa a ja'al al alihata ilaha wahida inna hadha la shay'un ja'a Allah za ka ce tsaye ne a garin nan ka ce to ce to ni kuwa zan bayyana
Allahu akbar
ji Abu Dharr bin Ghifari Abu Dharr bin Ghifari ya zo ya yi shelan la ilaha illallah duk mutanen Makka suka ji aka ba su masa duk katini sai da wasu da suka san shi suka suka ce kun san wanda kuke wa duka kuwa yana daga cikin kabila ta Banu Ghifar ne ta gunsu ne kasuwancin su yake gudana suka iya sa mu kuma suka bar Abu Dharr bin Ghifari to ta nan aka san da akwai sabon addinin musulunci da ya bayyana a daidai wannan lokaci kuma sai mutane a shugabannin Makka sai suka taho suna bincike kowa ya bincike na gidan shi sai ya yare shi kada fa a ce wani nasa ya karɓi wannan suka dinga bincike da sa ido a kan duk waɗanda suke tare da su duk wanda ya gano bawan shi ko ɗan uwan shi ya karɓi addinin musulunci to sai ya kama shi ya fara azabtar da shi saboda haka ne aka dinga azabtar da duk waɗanda aka ɗago cewa sun shiga addinin musulunci daga cikin waɗanda ake azabtarwa azaba mai tsanani jidal bin Rabah wanda za a daura ni su dutse mai nauyi na da tsakiyar yake yin za a ce miki ka ce Allah ba ɗaya yake ba ko kuban Allah ne ko lata Allah ne ko azuzan Allah ne sai Bilal yake cewa ahad yana nufin kul huwallahu ahad
Allahu akbar
duk irin azaban da ake daura masa amma bakin shi bai kuta kalima ta shirka ya tsaya a kan addinin kadara har zuwa lokacin da sai na Abu Bakar ya zo ya tsaye shi a hannun mai gidan shi ya yantar da shi kuma ya samu kansa haka nan daga cikin wanda ake azabtarwa Ammar bin Yasir shi Ammar din da mahaifin shi Yasir da mahaifiyarsa kuma ya fi ana azabtar da su aka musu azaba nau'i iri daban-daban wanda hankali baya iya daukar sa domin su bar wannan addini din musulunci amma duniyatin a gaban sa tsananin azaba yasa mahaifin shi ya mutu yayin shahada a gaban sa aka kace mahaifinsa Abu Jahal ana cikin azabtar da mahaifiyarsa Sumayya ya dauko mashi ya soki ya soka wa farjin sa ya kashe ta nan kan ya zo kan shi Ammar bin Yasir ya ce to imma kace ka yarda da Muhammad manzon Allah bane ko imma abin da ya samu iyayen ka kai mai sare ka aka gana wa Ammar bin Yasir azaba aka gana masa azaba sai da ya kuta kalmar da shi Abu Jahal yake kace wanda kalma ce ta rija kalma ce ta kafa yana furta wannan kalima kuma tana fita ne cikin wani yake dama abin da muke yake abin da ya sa muke a gaban ka kai kuma da ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah tunda ka warware kalmomin nan guda biyu da rijan ka cikin wani ka to shi kuma Ammar bin Yasir sai ya dauka sai ya dauka hannun sai ya daura kan sa yake cewa dan da ya wadanda suka musulunta abokan sa suka hango shi kuma kana hango yake kai mana bala'i da cikin da yake dauke da cikar yaso ya shafa ma ya fita a cikin shi haka yaje ya fadi a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam halaka amma kafara amma Ammar ya halaka ya kafa shi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya soka da ayar da take tabbatar da imani Ammar bin Yasir
Allahu akbar
Allah yake cewa man kafara billahi min ba'di imanihi illa man kuriha وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرها بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم وإن الآية فيه إلا من أخيها أما أن تزوج في إيمان أكثر الزين يقول كلمة إنساء ولكن باكين صنعون يزوج الزجاج
الله أكبر
sai sahabbai da baki iya suka zo suna wa Ammar bin Yasir congratulations ta
yi
a haiki bai gafarta daga cikin waɗanda ake azabtar da su Khabbab bin Arab nan maƙeri ne da jera wukake da adduna da gatari da sauransu sai aka mayar da abubuwan da yake jerawa na sana'arsa abubuwa ne da za a azabtar da shi ya kera wuka ya kera adadi abin da yake kera aka mai da su ne za a zabtar da shi shi ne mutumin da wahala da azaba ya masa tsanani sai ya zo gun da sallan da yake ya rasulullah ala tantasi ala tantasi lana baraka ne wa mana cin nasara baraka ne wa mana kana kaman azuwa mu tsaki mu tsaki ba sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake masa ya karfa shi ya rafi yace waɗanda suke gabanin su za a daura zartu a kan su a tsaga su a datsa su jini wannan ba zai fi da su a cikin shi ke so su je su yi yace wannan addini yace sai ya ji jini ya kasa ya ji mun zafa ba ta kuma haka na Umar bin Khattab gabanin da yake shi ma akwai waɗanda yake a tsakawa an zabtar da wanda aka dauko ko aka gane cewa musulmi ne wannan wani abu ne da ya zama to al'ada ta farshawa har duk wanda akwai wani nasa ko na kusa da shi wanda yake ya musulunta baya a zabtar da shi zai zama to abu ne shi ya abu ne ga wani naka musulmi ne ba za ka zabtar da shi ba za ka ci shi ba wanda suka shiga cikin wannan wahala na azabtarwa azabtarwa da ya kai ya kawo sai sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama suka zo suna neman izini su kaura su far makka su koma a habasha su kila da addinin su